Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Maryam Bashir Bugaji,
tare da ni Safina Tsada Sodangi.
To masu sauraro, yau Litinin 7 ga watan Agustan shekarar 2017 zamu ci gaba da magana ne akan zagayewar ranar abota ta duniya da muka fara a makon jiya, amma lokaci ya mana halin sa.
Wadda rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a shekarar 2011 domin jaddada muhimmancin rawar da abota ke takawa wajen samar da zaman lafiya a duniya.
Da inda duba shekara 30-40 baya, babu maganan bambanci ko yaran mai kuɗi ne ko yaran talaka. Kuma yanzu in zaka duba abin ba haka bane, da dan talaka da dan mai kuɗi ka san akwai bambanci.
Bayan tattaunawa da matasa da kuma amsoshin ku na tambayar da muka muku, zamu ji ta bakin mai fashin bakin al'amuran yau da kullun ambassador Muhtar Gashashi,
haka kuma da malam Saifuddin Yakubu Musa Katsina, wanda matashin malamin addinin musulunci ne, wanda zai fadakar da mu game da muhimmancin abota a musulunci.
Amma kun da ya gabata mun tambaye ku cewa a ganin ku menene muhimmancin abota da wani da kuke da bambancin addini ko ra'ayi ko kabila, ga yadda kuka amsa. Sakon farko daga Sa'idu Gagiyo Katamma yace salam yau da gobe. Hakika yin abota tsakanin masu bambancin addini ko kabilanci yana da muhimmanci, kuma yakan sa shakuwa da daina kyamar juna. Saboda haka ƴan uwana matasa, mu zauna tare da duk wanda Allah ya sa muhallin mu daya.
To sai kuma Sadi Energy Tandari Potoscom yace yau da gobe, kun tabo inda yake min kaikai. Hakika abota da waɗanda kuke da bambancin addini, ra'ayi ko aqida yana da matukar muhimmanci. To fa sai dai yanzu zamani ya canza, samsam babu wannan abotar, kuma hakan ne yake jefa mu cikin wani hali ko da wanda kuke addini daya. Idan ba aqidar ku daya ba, kullum fitinar juna ake, ya kamata ta mu gyara halayenmu.
Sai Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeyi yace ni dai a nawar ayin shine bambancin addini ko kabila ko ra'ayi bai hana abokantaka, domin bambancen da ke tsakanin mu zai sa mu fahimci juna. Ta yadda zan gane abin da kai baka so, ta hakan ne zamu zauna tare da juna ba tsokana ko fada a tsakanin mu, har ma auratayya zai iya shiga a tsakanin mu.
To sai kuma Ismail Bala'iya Tawa yace tabbas yin abota da wanda ba addini ku ko yaran ku daya ba yana ƙara kawo shakwa da kuma fahimtar juna. Sannan idan haka na faruwa a cikin al'umma masu bambancin addini, to lalle za a samu karancin tashin hankali, kuma zaman lafiya zai samu domin an sami fahimtar juna.
Sai mun tar Musa ce, to ni dai a gani na babu abin da ya hada mu'amala ko hulɗar yau da kullum da bambancin addini ko kabila. Kasancewar zamantakewa ce ke sa fahimtar juna har a zauna lafiya. Shi kuma addini harka ce ta imani da abin da kai yarda da shi. Kenan mu so juna, mu yi mu'amala da kowa ba bambanci, amma tare da riƙon amana da cika alƙawari.
Sai kuma Ahmad Liman Flatan yace yau da gobe babu shakka yin hakan yana da amfani a lokuta da dama, domin ta yin abota ne za ku fahimci juna, kuma za ku gane abin da ya bambanta ku da juna. Kuma rashin yin hakan wani lokaci shi yake kawo rashin zaman lafiya tsakanin mutane masu bambancin addini, kabila da ra'ayi.
Sai Shaifu Zidane yace assalamu alaikum yau da gobe, ni dai a gani na yin abota da wanda ba addinin ku daya ba ko bambancin ra'ayi ko kabilanci, wannan ba matsala a ciki. Abin da ake bukata a ciki shine rike gaskiya da aiwatar da adalci a ciki.
sai kuma Ibrahim Rabilu Tsafi yace salam yau da gobe to ni dai ban taba abota da wanda ba addinin mu daya ba amma nayi da waɗanda ba yaran mu daya ba kuma gaskiya mun yi zaman mutunci a tashi lafiya yau da gobe
sai Adamu Gulda journalist yace yau da gobe a gani na muhimmancin abota da wani wanda muke da bambancin addini shine zamu samu kyakkyawar fahimta tsakanin mu da kuma haɗin kai domin ciyar da ƙasar mu gaba alal misali shekaru 6 da suka gabata ina da aboki mai suna Steven a College of Agric Maiduguri wallahi tsaban shakuwa da nayi da shi mun yi zama na amana da haɗin kai amma a yanzu amana ta yi karanci shi yasa ba a samu fahimta tsakanin waɗanda suke da bambancin addini ko ra'ayi
to sai kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace eto ita abota tsakani da Allah ya kamata ne kowa ya tsaya a matsayin shi kar wani ya shiga hurumin wani domin ni Ado Salati Goma ga Annabi Rijau dan dariƙar tijjaniya ne riƙakke hakan bai hana ni yin abota da dan Izala ba ko dan Shi'a kuma ni ba katsini ne amma hakan bai hana ni yin abota da dukkawa ko kamar ba illa dai kawai kowa ya tsaya inda Allah ya ajiye shi wannan shine rayuwa mai kyau a ƙarshe ina roƙon Allah ya ba mu abokai nagari
Sai Idris mai sallar Ibrahim yace hakan yana taimakawa mutanen biyu wajen fahimtar addinin tare da ƙara zumunci tsakani.
Sai Linus Emmanuel yace salam yau da gobe shirin matasa. Abota da wanda addinin ku ba daya ko kabilar ku daya ba yana sa ƙara fahimtar juna da kuma kulla zumunci da kuma kawo zaman lafiya tsakanin juna. Nagode.
Sai Nasir Kainuwa Hadeja Albani yace abota da wanda ba musulmi ba abu ne mai kyau matukar zaka masa kyakkyawar mu'amalar da zai fahimci cewa addinin musulunci addini ne na son zaman lafiya da kyautatawa
to sai kuma sakon John South Aliyu Dan Kondo yace zama da mutane daga wani kabila daban ko addini yana da tasiri musamman in ana zaman lafiya musamman a cikin burane haka muke zama kuma hakan yana wayar da kan mutum akan alƙiblar wani daga wani addini daban ko wani yare daban Allah ya ba mu zaman lafiya amin
sai Muhammad G Mirariya yace tab ai ba karaman amfani bane abota da wanda addinin ba daya ba na daya zaman lafiya na biyu haɗin kai
Adam Akshehu yace yau da gobe ai ba ruwan abota da kabila ko addini da zarar jininku ya haɗu da mutum ai ba wata matsala ana wara ayin kenan
Erfai Ayuba da shine yace to ba zama tare da su ko kuma yin abokantaka din shine damuwan ba kai musulmi zaka so zaman lafiya amma wanda ba musulmi ba zai kyamaci addinin ka ido da ido
sai kuma Hassan na Hussein Muhammad daga Abuja yace assalamu filin yau da gobe kun tabo min inda yake mun gaigayi domin yin abota da wanda ba ku hada addini ko ra'ayi ba ba wani abu bane musamman ma waɗanda ba ku hada addini ba kana kyautata masa a matsayin sa na abokinka kowa yayi addinin sa domin Allah ya ce lakum dinukum waliyaddin
sai na liliya makuku sani makuku Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace assalamu alaikum yau da gobe ni a gani na muhimmancin wannan zai sa ta'addanci ya rage a ƙasa a samu fahimtar juna zai kuma kawo ci gaban ƙasa hakan kuma zai bada daman gane gurbatattun mutane da ba su son zaman lafiya
Salim Musa yace ai ni ba ni da wata abota da wanda addinin mu ya bambanta don ko mun yi na san zai munafurce ni amma dan kabila wannan ba laifi bane
sai yaroro Musa yace to mu a Jos sai dai ai koyi da mu saboda yawan kabilu da bambancin addini
to sai kuma mu koma shafin mu na Twitter @kabirmdv yace in dai da amana kuma babu kiyayya to ba matsala
sai @aliyungwarjatu yace salam yau da gobe a gani na babban muhimmancin haka shine zai sa mutun ya fahimci abubuwan da wannan addini ko yare ya kunsa
sai kuma @m_garirijiya yace YDG wallahi sai da kuka tuno mini da mai gida na Balaraba Alhassan Kashiri kristani amma irin kyautatawar da yake mana a office abin sai godiya
sai daga karshe @adamujb_madara yace salam alaikum ya rugobi hakika zai zama silar kawo zaman lafiya tsakanin al'ummomi daban-daban mabambantan addinai da kabilu da sauransu
to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni
to kuma yanzu ga karshen tattaunawar da wakilin mu Mahmud Kwari yayi da wasu matasa a Kano akan muhimmancin mu'amala da mutane daban-daban
da can baya ko wannan tsarin na zumunci da fahimta da runguma juna ba tare da la'akari da daga ina ka fito ko kuma kai dan waye ba hasali ma shekaru kaman 30 40 50 baya za ka ga cewa in ka leka makarantun namu da ka bada misali su za ka ga cewa da dan sarki da dan gwamna da dan waye da kuma dan sarkin noma ake zauna a aji daya ai karatu ya kake ganin za a yi amfani da wannan dama da misali su kasashen duniya suka ankara suka ga cewa ya kamata a farfado da tsarin nan misali a ƙara dankon zumunci tsakanin al'ummomin duniya
eh za a iya farfado da shi amma gaskiya akwai jan aiki a gaba abin da yasa na ce haka shine in da ka duba yanda ka faɗa dazu kake cewa da an za a duba shekara 30-40 baya babu maganan bambanci ko yaron mai kuɗi ne ko yaron talaka kuma yanzu in za ka duba abin ba haka bane da ɗan talaka da ɗan mai kuɗi ka san akwai bambanci ko ga makarantu za a gani akwai bambanci ya kai ga cewa in yaro a cewa babansa ma yana da ɗan hali kaɗan kuma yana ta yana makaranta tare da wanda babansa bai da hali a cikin makarantar ma sai kaga dan bambanci da ake nuna mai wasu makarantun so kaga wannan babban matsala ne kuma na biyu shine manyan mu da malaman addinin mu an sun dan yi bacci kadan saboda ayyukan da ya kamata a yi a ce ana nuna ana kwadaitar da mutane akan mahimmancin zamantakewa kuma da zama tare duka ga baki daya ba fiye yi sosai ba haka tsakani da Allah da gani yawanci inda ya kamata a ce tunda yanda society din ya fara canzawa ya kamata a ce malamai sun tashi duka malaman addinin mu da na Krista din da na musulunci din su taso attacking din wannan problem din da muke da shi
a warware
wannan problem din da zaka duba yaro in kuna unguwa daya ko ba danka bane ko baka san ubansa ba kaga yana wani abu da bai dace ba zaka kamo shi ka mai fada na duka ne ka dake shi kuma baban ya biyo ka har gida yazo yana ma godiya amma a yanzu nan zaka ga yaro yana abu in kai mai magana babansa zai fito ya ce danka tsana dansa ne ko kuma kana so ka ci zalunsa shi yasa kake dukansa to gujin wannan abubuwan shi yasa zaka ga mutane wasu wani zubin zaka ga yaro yana wani abun ma kai sai dai kai shiru ka kalle shi
don haka ne ya za a farfado da wadancan abubuwan wanda muke bari a baya kuma kyawawa ne
yanda za a farfado da wannan abubuwan shine daya mu yadda cewa laifi ne kuma mu yadda cewa kowane yaro kowane mutum yayi laifi ya fito a ga mai gaskiya kuma na biyan shine malamai za su tashi malaman mu na addinoni gabaki daya za su tashi koma kan aikin su da Allah ya sa su fadakar da mutane cewa wannan zumunci yana da muhimmanci kuma shine yake rike al'umma inda babu zumunci babu kwanciyar hankali kuma inda babu zumunci akwai tashin hankali kuma in akwai tashin hankali a waje gabaki daya wannan al'umman ba su da kwanciyar hankali kuma har malaman ma gabaki daya ba su da kwanciyar hankali so ya kamata a ce sun dawo sun fara aikin da ya kamata
barista sir zaka ga mu daga baya bane a wannan nahiyar ma ake yawan samun tarzoma da labarin ta muke ji dan haka wannan yasa kuma yanzu zamantakewar mu ta tabarbare zaka ga malaman shugabannin addinai suna ta kokari su ta fada amma zaka kaman mabiyan wani lokaci kaman ba sa jin abin da ake fada ko kuma a wani lokacin kaga ana baki biyu da makamantansu wannan zance na zumunci da abota da wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma shine yanzu yayi karanci ya kake ganin a mataki na al'umma mu kuma za a tashi misali a gane cewa tunda al'umma ce take shan wahala a ga cewa misali an dau mataki ne an samu sabon layi an dauka an warware wannan matsala
sabon layi da za a dauka shi wancan din nan da aka baro a can baya babu wani sabon layi shi wancan wanda aka bari a baya shi za a dauko a dora a kansa ita ce hanya mai kakkiya ita wanda addinin Islam ya riga ya ginda sharuda kamar misali in dai har uba zai sa ɗansa a makarantar islamiya tun daga nan za a fara koya masa tarbiyya har ya zuwa girman sa wanda ya koya zai koyar da na ƙasa da shi ƴaƴansa ne ko ƙannansa in dai ya tsaya ya fahimci karatun dan fahimtar ita ce wahada amma in dai an fahimta din daidai gurgudu kuma ka aiki da ita to ba magana sabon layi bane ba sai dai a dawo da wannan a ƙara dorawa a kai a tusa shi har a cimma abin da ake nufi
barista Halima na ce ga yanzu an samu wani yanayi a tsakanin mata abin da kuke kira class idan mace tana da wani makami ko tana da wani social status da kuke faɗa ba za ta yi ƙawance da wata wata talakar mace ba dan kuma ana cewa ba haka bane tun daga makarantu kamar yadda barista Ibrahim ya bayani ya yake ganin cewa ya kamata yanzu matar da take yar minista ce ko kuma ita kanta minista ce amma tana da wata kawa talaka a can wani kauye ma wala Allah tana zuwa ta yi mata ziyara su yi zumunci ya ke ganin za a farfado da irin wannan yanayin tun da yanzu zamu iya cewa kusan inda akwai ma dai sai dai nan da can
gaskiya bayani da zan yi akan wannan tambayar shine addinin Islam dai kowa daidai ne ba wanda yafi wani ba wacce tafi wata amma kowa na da ra'ayinsa kuma ra'ayinka ya danganta da ya kai girma wani irin tarbiyya aka maka da kake girma me ka ga iyayenka suke yi in iyayenka suna cikin wanda suke suka value suka ganin darajar zumunci da kowa ba babbancin mai kuɗi ba babbancin talaka ba babbancin addini ba babbancin yare ina ganin kai ma yaro ko a mace ko yarinya in kai girma aka zaka bi
to yanzu yake ganin za zai zama cewa ina mace ko me shi na misali ina kuma kawance da wata mace wata matar talaka ce wa wani manomi mara karfi ko mai dinkin zare da allura da makamantansu kina za iya dawo da wannan yanayin ko kuma a yanzu sai dai yaran da ake da su a gina su akan wannan tarbiyyar in yaso alabashi in sun girma sa ta shi da ita
a har yanzu fa ana yi sosai sai dai ko ba yawa kaman da gaskiya ana yi sosai kuma kaman inda ka faɗa wani yaro ma ba mishi tarbiyyar aka ba kawai Allah ya bashi hankali kuma tunani na gari zaka ganda kanshi da yawa yayanmu zaka gansu sun je makaranta kuma suna abokata abokan da wanda suka fi su ko yayan commissioner ko yayan waye yawanci zaka ga suna dawo makaranta kuma su tashi da aka su yi girma aka so it depends da irin tarbiyyar da kai musu da gaske na farko kuma na biyu it depends da su ba bai wanda Allah ya musu da kuma iya fahimtansu da ilimi da yin aiki da hankalin su suma
barista a ƙarshe mun zo ƙarshen tattauna barista Samir me sakonka
sakona ga al'ummar duniya gabaki ɗaya tunda abu ne na majalisar ɗinkin duniya ma gaba ɗaya ina kira ga al'ummar duniya gabaki ɗaya da cewa a assasa zumunci domin zumunci yana kawo alheri da yawa kuma da zaman lafiya
barista Ibrahim Alhaji me sakonka ƙarshe
sakona na ƙarshe shine wannan abinda majalisar dinkin duniya ta kawo abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce mu al'umma mun rungume abinda hannu biyu gwamnati da matakin jaha da local government gabaki daya da private institutions su ma su dauka wannan abin da muhimmanci kuma a yada shi saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali
barista Halima me ya sakonki ga mata ƴan uwanki da kuma ƴaƴa da majikoki da yau tayi kina da jika
gaskiya kamata mata ƴan uwana mu dau wannan sakon da majalisar ɗinkin duniya ta kawo mu dauke shi da muhimmanci mata mu ci gaba da neman ilimi da izinin mazajenmu da izinin iyayenmu in muka samu ilimi isasshe da aka zamu tafiyar da tarbiyyar ƴaƴanmu kuma duk inda suka shiga za a yabe mu
to godiya masarare ƙarshen tattaunawa ta mu kenan amma din dukkanin malamai muke cewa a huta lafiya
al'umma ta ina zamu je al'umma mu ina zamu je
lallai ka an tattauna
godiya muke ga Mahmud Kwari da sauran baristoci su kanje dukkan su baristas ne
saman Halima ta yi wata magana ma da take cewa mata su dage da neman ilimi da izinin mazajen su iyayensu su kuma an tambaya iyayen da mazajen su kansu ce za su hana
akwai kuma wata magana da ta yi cewa kamar alal misali cuɗanya da mutane daban-daban in har ka taso yaro ya taso ya ga iyayen shi suna mu'amala da mutane daban-daban zaka gani kowa shi su ma sun karbi wannan
akwai wani amini na wanda ba musulmi ne krista ne amma yara na ina ga miki ba inda suke san su je kaman gidan shi saboda ya ce mata da lokacin sallah mata za ta ce ku tashi ku je ku yi sallah ku tashi har aje musu da duma a gidan wallahi so kin ga za a yanzu in ce ba za a buta da shi ba eh ba ta taso ba
ni kaina Usman akwai wanda na taso mun ganci tare da mahaifiyata duk sadda mahaifiyata za ta tafi a gurin ta take bar gurin ta take barin mu da kula da mu ta manna kuma krista ce bai ne kabilan nan na Kaduna amma wallahi ko wannan uwana ko haka
ne mu'amalar kenan kila mu saboda mun ta taso wuraren Kaduna Kaduna din da wanda suka taso a wuraren Plateau jihar Plateau za su ga ba bakon abu bane
yanayin inda kake ne shi ke sa
ka
amma kuma sai yanzu sai kaga kaman ba a yin wannan
amma akwai wani mai muhimmancin magana da wani a cikin masu sakonni yace yawanci matsalan ma ba ma wai wanda ba musulmi ko wanda krista bane ko wannan musulmi a'a sai kaga a cikin kuma musulman ko kuma a kristoci wanda ba aqidar ku daya ba sai ya zama tashin hankali to wai ba anan ma fike da
akwai wanda suka baka jima wasu da suke cewa wai ma ai haramun ne ko da ce ba a ce wai kai hulɗa kai musulmi kai hulɗa da wani da ba musulmi ba to saboda haka ne yanzu bari muka lalubo malam Malam Saifuddin Yakubu Musa Katsina dan jin shi mai addinin musulunci yayi tanadi akan abokantaka da wanda ba addinin ku daya ba ko aqida daya
haka assalamu alaikum
assalamu alaikum
to malam yana nan kusa kuwa hello malam hello hello malam kana jin mu
dai
to ina ga kin san kwanan nan lallai
akwai matsala wani
eh ga ka bari mu bi kafin mu samu malam a nan Facebook live masu biye da mu Alhaji Kabiru Highlanders yace Usman magana ta gaskiya kaga mu dake jihar Plateau kusan na ce maka in kana Jos kusan na ce ma dole ne kai abota da wanda ba addinin ku daya ba
sosai kiza ne so kaman Kaduna haka duka
eh ga wani Bashir Abdulrahman ta waye ma yace wani aboki ya fi dan uwa ma na jini
sosai ma sosai ma
to yanzu kaman wanda kike cewa sai akai ku a ce kula da ku kafin a dawo misali
ai wanda ku kai yara ai shi ai da ku amana
kika za ta tafiya za ce gudu ta Muhammad sani ga anti dini ya za ta zo
sosai to
in tana jin muwayar haka ma
sosai kuwa a to ga yaro na ukun nan gidan Kirista haka yayi shi wallahi satin ko ba abin da yace kira bare gawayi
idan dai akwai amana da irin dai wannan dai
shine magana ne amana
garke mutun wannan komai
ya sannan barin baki wani misali dan dole mutun da kanshi zai bada misali abin da ka sani akwai wanda na sani kristan ne amma misali mahaifi na shi ya rada ma dan sa suna da aka haifi dan sa na farko
masha Allah
kin gane ya rada masa suna to saboda haka
menene ne da kyakkyawan mu'amala yawa yanzu ne kaman abin gaskiya
eh to ai yanzu Allah dai ba mu sa'a wannan layin ya bar mu a samu Malam Saifuddin din nan mu ji ya faffada mana kira kin san waka baki mai ita masu abu da abu eh kura da kallabin kitse eh malai ya faɗa sai a kila sai a gane me muke ta nufi a nan
haka
to shafin na Facebook live ma kin ga gashi nan suna ta bi dai amma na san su ma kansu za su so su ji malam ne a dan tofa
to ni ka san tunanin ma da nake yi to addinin nan fa da muke yi na musulunci da wasu ke ikrarin ya hana ai zaman tare ba ya kuma yadda ai aure ma da wanda ba jinsi ɗaya ba
iyakar kusanci ke
kuma na taɓa jin wani wa'azi Usman cewa in ma rashin lafiya kake yi ya halatta ka aishi magani wurin wanda ba addinin bai da addinin ka indai zai baka magani ka wani da mun samu malam kan da ya ƙara mana ƙarin haske kan
ni labari ma zan baku kun san na samu damar karatu a waje ko
yawa ne labarin da kike dan gaya mun ya kamata ki hada da mutane
ni sai da lokacin na je makarantar da muka je ni kadai ce in Najeriya a makarantar to yawancin su ba su taba haduwa da irin ƴan Najeriya din nan ba suna tunanin okay abin da suke gani a cikin labarai cewa ƴan Najeriya mu ban iya komai sai ko wannan da wannan abubuwan nan ne to tun dai da muka hadu da su dai muke ta hulɗa mun yi zaman mutunci ne zama amana to yawanci yanzu ma so da yawa da san ko ta kwata ke ce ni duk wanda naji ma yana zagi dan Najeriya sai ta kaman yake zagi
kin gani ko saboda ne kin wakilci kasa a cikin mutunci
barai da gaske to duk inda dai ka kace kuma yi san wani abu dake ban mamaki a gida zaka ga mace mun same shi
to ai su ne gashi an samu shi ina ga inda ya ce wai ga are
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
to barka malam mun same ka to malam muna son kai mana ka dan kara mana haske ne ko kuma ka dan gaya mana me musulunci ya tanadi akan mu'amala da wanda ba addinin ku daya ba ko aqida daya
ke alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ina maraba da duk masu sauraron mu ko ina musu salama ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh wa alaikum
assalam malama sufina wannan mas'ala ta mu'amala tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba kamar yadda muka sani addinin musulunci ya tanadi irin yadda mutum zai mu'amala da kowane irin mutum ya tanadi yadda musulmi zai mu'amala da wanda ba musulmi ba yadda musulmi zai mu'amala da wanda ba musulmi ba tushen ayoyin da suke magana akan alaka tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba su ne inda Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin suratul mumtahana a'udhu billahi minash shaitanir rajim لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين
ألو ألو ناقلائي لابارة تسوكوا ألو يوا يوا فسر شيء ده كفارة شيء أكجياء أوكي ده تو إذا كي يفسرها
Hello.
Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa
malam. Malam sufi na wannan mas'ala ta mu'amala tsakanin wanda
ya dawo da shi baya.
Eh ina ga line network din ina ga yayi dawo da shi yayi mai ruwai ne. Maganan da
yake abin da yake da farko shi yake ƙara faɗi. Kana ji Usman barka fa mu samu malam. Wannan abin da ke dan bani mamaki yake dan wannan dina. Kaman yanzu anan zuwa nan sai na ga Maryam. Kaman in a gida ko layi ne ya kama ku na ATM da maza ba ruwan su da ke mace ce ko da kina da goyo ko kina wani zai ce ina ai shi ba ruwan shi dole mace sai layi ya zo kanki ko ya ga irin ke a mace ba zai baki irin wannan abin da addini ya ce irin mata suna da rauni amma anan Maryam ko abu kika dauko mai nauyi zaki ga
yanda suke
wani kawai irin ko ya ganki
ya ga mace
ne wani abu irin kowa dai ina son dai irin ku mu'amala din shi ba ruwan shi da addini ki bai tambaye ki me kike
ko a cikin ma bus ba ke ga ko jirgin kasa in ke shiga din nake kina tsaye ke mace ne shi yana zaune zai tashi ya baki wuri ko ya ga
ko ko kina kuma mamaki sai tunani in ce to gashi ba addinin ku dai ba komai ku dai ba amma suna son su taimaka ma wanda suka ga dai ina da yawanci gaskiya
suna yi a kyautatawa suna da dadi ko kuma ina
ba wanda zai kalli ko kuma duk abin da kaje ba wanda zai kalli wai addinin ka
yace ko
mun same shi
ana ta na je na ce to ya dan gaggwada mu ga yaya ko da minti daya ne muka samu da lokacin ko minti daya ne ya fassara mana
wannan ayi ne dauko gaskiya kan
lokacin ma ba zai ba mu mamu yi magana da bi fashin baki
ba ina ga wannan da yakan kila abu ne da kila sai an ja shi
ga Jibrin Isa waziri anan shafin mu na Facebook yake cewa gaskiya abota da waɗanda ba yare ko addinin ku ɗaya ba yana da matukar muhimmanci domin hakan zai taimaka sosai wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'umma
wanda shi ne garanci
eh wallahi
kai kun ga labarin abin da ya faru jiya wani an je toci mazu to
subhanallah ina
yana addini ne yake aje aka shi laifin me yayi
warai kuwa babu ka eh sannan akwai wani sakon kun kana ba sani ba ku da na je muna laliban mai wa ku karanta oh to ya dawo to assalamu alaikum malam yawa yawa mun lokaci ya tafi to minti ɗaya zaka za mu baka kila saboda lokaci ya kare ka fassara ayan nan kawai da ka faɗa saboda lokaci eh layi yana ta tusu
bari ya gurguje wannan ayoyi da na karanta ko da ke maka karfe ba abinda za mu fahimta daga cikin su shine addinin musulunci fata tsakanin alaka da wanda ba musulmi a lokacin da zaman lafiya al'amari lafiya ba abin da ya faruwa da ake cikin rikici ko yaƙi ko wani makamancin haka duka ɗauko ayoyin da aka saukar da su a yaƙi kada ku kaunaci kada ko kuma kada ku yi mu'amala ko wani abu da waɗanda ba musulmi ba duka sai kuma ɗaura su a lokacin da zaune ake lami lafiya abin da ya faru
to
ala ba haka ya tsara abubuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya nuna mu
to wato to
dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba akwai yaron da yake mishi hidima wanda yaron ba Yahudi ne
ba musulmi ba
sai cewa yaron yayi rashin lafiya ya je ziyara
Eh to ai naga line nan ba zai bar ni ba amma dai abin da na fahimta shine kila ni a gurguje an faɗa din yayi maganar cewa wannan ayoyi wannan ayoyi sun yi magana akan cewa an sauke su ne lokacin an hana abota da waɗanda ba musulmi ba saboda lokacin ba a zama lafiya an kasa fahimtar juna amma bayan an samu amana sai aka ce dole ku za ku iya mu'amala da su shine ka misali da wanda ma yake kada mu annabi ba musulmi ba
to ubangiji Allah ya samu dace Allah kuma ƙara ci gaba hada kawo nan mu gaba daya
amin
to duka anan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Usman Ahmad,
Maryam Bashir Bagaji,
sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma engineer mu Vasco, sai Mr. Solomon Jack da ya hada mu da ku ta Facebook Live. Ni Safinatu Sadu Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sai kuma gobe da izinin Allah.
Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasan ne na motsa jiki dukkan su ba ta share ba.